والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 21 ga watan sha'ban a ga watan shawwal yau 21 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda yayi daidai ga 2 ga watan june shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin al-aqida at-tahawiyya wanda ainihin babban malami al-allama al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi shafi na 19 lamba na 30 wa annahu khatamul anbiya
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
30
نعم
وانه خاتم الانبياء
شيوا للي منذ صلى الله عليه وسلم شيني cikamakin annabawa bi ma'ana shine annabin karshe wanda babu annabi bayan sa
wa imamul atqiya
kuma shine shugaban masu takawa shugaban masu tsoron Allah
wa sayyidul mursalin
kuma shine shugaban manzanni gabaki daya to kaga wannan magana da malam ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya wannan kalma na khatam an samu shi kai tsaye daga cikin alqur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin annabi muhammad ba uban kowa daga cikin mazajen ku bane an gane ko walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah ne wa khatamul anbiya walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sai dai shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa shi wannan kalma na khatam a malamai na qur'ani wato sun karanta shi ta hanyoyi guda biyu akwai qira'a na asim shi kadai kawai ya karanta shi wa khataman nabiyyin da fataha shine qira'a na warshi walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sannan kuma akwai qira'a na ainihin wato makaranta guda 6 su kuma sun karanta shi da kasra walakin rasulullah wa khatiman nabiyyin khatim an fahimci wannan ko
na'am
to saboda haka da yawa daga cikin makaranta sun karanta 6 da kasara ne amma shi Asif ya karanta 6 da fata shi wannan qira'a da ainihin kasara khatiman nabiyyin an samo shi ne daga khatama yahtimu khatama yahtimu khatim shi khatim din na ismul fa'il ne an gane ko khatim ay fa'il khatama shay'a yahtimuhu fa huwa khatim an gane ko ma'anan fa huwa khatim ay yazo shine na karshe daga shi babu wani annabi an gane wannan ayi
na'am
to saboda haka wannan qira'a na kasra shi nasi ne akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe wanda babu ainihin wani annabi ko manzo bayan sa amma kuma qira'an da yazo da wa khataman nabiyyin da fataha to malaman tafsiri sun fassara shi akan fuskoki daban-daban daga ciki sun fassara wa khataman nabiyyin cewa shi kaman stamp ne na annabawa kaman tabi ne stamp an gane khatam stamp wanda ake buga ma abu an gane ko shi manzon Allah shi kaman stamp ne game da matsala na annabta. Saboda haka shi abin da yake da alaka da stamp yana zuwa ne a ƙarshe. Idan an gama rubuta wasiƙa, ɗan shugaba ya rubuta wasiƙa, to ƙarshen abu domin a tabbatar cewa shi ya rubuta yana kulle wannan rubutu da me da stamp. Da zarar an sanya stamp, to an kai ƙarshe kenan na wannan rubutu. Duk wani abin da aka rubuta bayan wannan stamp ɗin ba za a yarda da shi ba. An fahimci wannan ko?
Na'am.
To saboda haka shi wannan kira'a na fataha shine malamai suka fassara shi da cewa walakin rasulullah, sai da cewa manzon Allah shi Muhammad manzon Allah ne, kuma shi khataman nabiyyin ne, shi stamp ne na ainihin annabawa. An gane wannan ko? To kaga wannan yana nuna mana shi ma cewa manzon Allah shi ma shine karshen annabawa. Sannan kuma akwai fassara na biyu na kalmar khatam, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, shi manzon Allah kulliya ne na sauran annabawa. Wannan shine abinda ƴan Ahmadiyya suka dauka. Ƴan Ahmadiyya masu cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi bane annabin ƙarshe, cewa bayan manzon Allah akwai manzanni da yawa. An gane wannan ko? Suka ce manzon Allah shi kaman kulliya ne na annabawa. Saka ba wai ana nufin manzon Allah shine annabin ƙarshe ba. A cikin annabawa gaba ɗaya ya fi su daraja, shi kaman kulliya ne nasu. An fahimci wannan ko? To haka su ƴan Ahmadiyya suna ƙoƙarin su dogara da wannan ƙira'a na nasba, a ƙira'a na fataha din nan, domin su kore kasancewar annabi shine annabin ƙarshe. To amma idan ka duba wancan ƙira'a na ainihin mai kasara, ai ya nuna mana manzon Allah shine annabin ƙarshe. Sannan kuma daga cikin fassarorin khatam, ai akwai stamp, shi ma stamp yana nuni akan cewa Annabi Muhammad shine annabin ƙarshe. To kasancewar shine annabin ƙarshe kenan ya fi sauran annabawa daraja. A nan ne ya zama to kulliya na annabawa. Saka dukkan kirawoyin gaba ɗaya ba su yi karo da juna ba, ko da mun ɗauki wannan khatam a matsayin kulliya, to kasancewar shine annabin ƙarshe wanda babu annabi bayansa kuma ya fi su daraja, sai ya zama to kaman kulliya gare su gabaki ɗaya. An gane duk sauran annabawa gaba ɗaya suna mutunta manzon Allah a matsayin fiyayyen manzanni. An fahimci wannan ko? To saboda haka wannan shine abinda malamai suka fassara. Mu duba cikin littafin Fatahul Qadir na ainihin Imam Shawkani. An gane wannan ko? To saboda haka wannan aya ɗin malaman sunna na duniya gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa ayan yana nuna mana cewa manzon Allah shine manzo na ƙarshe, babu wani manzo bayansa. In ka ji wani ya yi fassara saɓanin wannan, to ɗan bid'a ne, ko kuma wanda yake da wata mummunan aƙida a kai. An gane ku? Kuma wannan shine abinda malaman sunna suke magana a koda yaushe. Idan mutum zai fassara Al-Qur'ani, kada ya dogara kawai da abin da ya sani na luga. Bayan ka san lugar Larabci kuma ka yi zurfi a gare shi, ya kamata ka yi bincike, shin wannan yaya manzon Allah ya fassara wannan aya? Sannan sahabban da suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi karatu a wajensa, amintattu, su ma yaya suka fassara? Sannan tabi'ai yaya suka fassara? A cikin malaman tafsiri na duniya akwai wanda ya ce manzon Allah ba shi daga cikin, shi ba annabin ƙarshe ba ne? Akwai wanda ya tawilin wannan aya ɗin? Kaga babu. To idan muna so mu ga ainihin fassarar ayan da kyau, cewa wa innahu khatamul anbiya, ai ya kamata mu duba cikin hadisi manzo wanda Allah ya aiko ga abin da ya faɗa game da kanshi. Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalul anbiya ka masali qasrin usina bina'uhu, yace misali na da misalin sauran annabawa kaman misalin fada ne wanda aka kyautata gininsa, fada na sarki wanda an kawata shi an kyautata gininsa. wa turika minhu mawdi'ul labina, sai aka bar wajen wani tubali, wajen bulo ɗaya ne kawai, ba a sanya komai a wajen ba. Fatafa bihin nuzar yata'ajjabuna min husni bina'ihi, sai ainihin wato masu kallo bayan an gama ginin, sai mutanen da suka zo suna kallon ginin, sai suna ta yawo, suna ɗan kewayawa, suna sha'awa, suna ainihin mamakin ainihin kyawun gininsa. Illa mawdi'a tilkal labina, sai dai wajen wannan tubalin kawai, wajen wannan tubali, inda ba a sanya tubali a gare shi ba. An gane ko? Shine wurin da ya bata ginin kawai. La ya'ibuna siwaha, ba sa aibanta wani abu wanda ba ita ba. An gane yayi? Ce kai wallahi ginin nan yayi kyau. Da a ce an sanya wannan bulo din guda daya, da ginin ya fi kowane gini kyau. Amma kasancewan ba a sanya wannan bulo din guda daya ba, to gaskiya ginin ya samu aibi. Fa kuntu ana sadattu mawdi'a tilkal labina, to na kasance ni ne na toshe wajen wannan tubali din, da annabi yazo sai toshe wannan waje wanda ake gani shine kaman aibi. An gane ko? Khutima bi al-bunyan wa khutima bi ar-rusul, an cika wannan gini da ni, kuma an cika manzanni da ni. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi. To kaga wannan ya ƙara fassara mana ma'anan wa khataman nabiyyi, a matsayin kasancewan manzon Allah kulliyan annabawa. Ko kaga annabi ya kamanta wato bayyanan sauran annabawa da ainihin gini wanda yake an kyautata ginin, an ƙawata shi. Annabawa su ne bulo wanda aka sanya ga wannan gini din. To sai zamanto duk wanda ya zo ya ga wannan gini yana sha'awar wannan gini, sai dai waje guda ɗaya kawai shire, wajen da ya samu kibi shire wajen wannan bulo guda ɗaya. Da a ce babu wannan bulo guda ɗaya, ginin zai kasance, da ginin ya zamanto yana da kibi, to sai manzon Allah ya zo sai ya toshe wannan kibi din. Kaga sai ya zamanto kwalliya ga annabawa. Kuma wannan bai kore ya kasance ƙarshen annabawa ba, tunda dama abin da ya rage guda ɗaya ne ya yi, dama bulo ɗaya ne ya rage, ginin ya cika. Kuma rashin wannan bulo ɗin ya zama aibi ga wannan gini, haka ne? Rashin wannan bulo ya zama aibi ga ginin, kuma da aka sanya wannan bulo ɗin sai ya zama kwalliya ga ginin, kuma da aka sanya wannan bulo ɗin sai ginin ya zama ya cika. Haka ashe sanya wannan bulo ɗin ya cika ginin. An gane ko? Shi yasa manzo Allah ya ce khutima bil bunyan wa khutima bi ar-rusul, an cika wannan gini da ni, kuma an cika ainihin manzanci da ni. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li asma'un, ko inna li asma'an, ina da sunaye da yawa, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi yambullahu bi al-kufr, yace daga cikin sunana ni ne Muhammad, kuma ni ne Ahmad, kuma ni ne Mahi, me ma'anar Mahi? Yambullahu bi al-kufr, Allah yana shafe kafirci da ni, Allah yana shafe kafirci ta hanyata. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami, ni ne ainihin mai tayarwa wanda yake ana tayar da mutane akan diddige na. Wa ana al-aqib, ni ne aqib, wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi, aqib shine wanda babu annabi bayansa. Kaga manzo Allah sai nuna mana shine aqib, kuma sai yace shine wanda babu annabi bayansa. An gane ko? To su ɗan Ahmadiyya sun yi kokarin tawilin irin waɗannan hadisan. Annabi ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna cewa bayansa babu wani annabi, sai suka ce wannan ba'adiyya ɗin guda biyu ne, akwai ba'adiyya ƙariba, akwai ba'adiyya ba'ida. An gani? Annabi yana nufin bayan rasuwarsa mubasharatan, ba tare da daɗewa ba, babu annabawa. Amma idan an ɗan daɗe, za a iya samun annabawa. Ina fata an gane wannan. Da annabi ya rasu, bayan rasuwansa mubasharatan, ba annabawa. Saka duk wanda ya zo ya yi da'awan annabta bayan rasuwan annabi kai tsaye ba da daɗewa ba, makaryaci ne. Irin su Musailama al-Kazzab, irin su Dulayha al-Asadi, irin su saja wannan mata da tayi da awan annabta to amma bayan lokaci ya dade an samu shekaru daruruwa za iya samun annabawa na ba san gane wannan to sai suka yi kokarin tawili su ce wannan ba ajiya din bakida ce ba kariba bace ita babu annabi bayana ai bayan mutuwa na da wannan lokaci amma bayan mutuwa na da lokaci mai tsawo za iya samun annabawa an gane sai aka ce musu shi dai manzon Allah ya ce babu annabi bayana shin sawa'un nan kusa kusa ne ko nesa kai da kai tafsili kai ne ake bukata ka kawo dalili menene hujjanka da kazo kace ana iya samun annabi nan gaba shin manzon Allah ne ya faɗi wannan da kansa ko kuma sahabbai suka faɗi wannan ko kuma tabi'ai ko kuma wannan ra'ayin kanka ne kaga anan ne yake kama dan bid'a wato fassarar da yayi shin yana da magabaci ko kuma fassara yayi ne da san ransa to shi dan bid'a baya so kace wane ne salaf dinka Nasiruddin Albani ya ce idan kuna bugawa da dan bid'a sai ka nemi ya kawo nassi sai ya kawo ayatul qur'ani sai ya kawo ayatul qur'ani sai ya fassara ayatul qur'ani an gane ya kawo hadisi ya fassara hadisin akan abin da yake so an gane sannan kuma ya kawo lugha ya kawo wasu abiyat na ainihin mawaka na jahiliya an gane ko da wasu malaman adab domin ya karfafa ainihin ra'ayinsa to daga baya idan kun buga gashi ya kawo qur'ani gashi ya kawo hadisi sai ce ku ahlus sunna kuna cewa hujjar ku qur'ani da hadisi gashi na kawo qur'ani da hadisi an gane wannan ko suka ce mai to wannan qur'ani da hadisin da ka dauko fassarar shi da ma'anar shi shin ya kana da magabaci a kai wane ne salaf dinka sai ce ai ni kawai na kawo qur'ani kuma tun da kawo qur'ani na kawo hadisi na kawo maganar malaman lugha eh shin sahabbai menene fahimtar su kan wannan aya tabi'ai menene fahimtar su to nan take zaka ga dan bid'a yayi gumfa shi da amsar da zai iya baka ina fatan gano wannan so da haka in kana so kai maganin shi kace wane ne salaf dinka kamar su ya Ahmadiyya wani sahabi ya taba ce mana bayan manzon Allah ya rasu akwai manzanni an gane sannan wani tabi'i ya taba faɗin wannan daga cikin malaman mu magabata wane ne yake da ra'ayi irin naku zaka ga cewa wannan addini nasu ba shi da magabaci gabaki daya an gane wannan ko sannan kuma hadisi ya zo cikin sahih muslim daga sauban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun lallai za a samu a cikin al'ummata wato makaryata 30 kulluhum yazumu annahu nabi ko wanda daga cikin su yana raye cewa wa shi annabi ne wa ana khataman nabiyyin kuma ni ne cikamakin annabawa sai annabi ya fassara wannan kalmar khatam din tunda mun ce shi khatam wanda yake zuwa da fata haika doki ma'anar kwalliya kuma yake doki ma'anar me kuma yake doki ma'anar stamp to amma sai annabi ya ce wa ana khataman nabi sai ce la nabiyya ba'di ma'anar khataman nabi a nan wajen ina nufin babu annabi bayana babu annabi bayana an gane ko sai manzon Allah ya fassara mana ma'anar khatam to tunda shi manzon Allah da kanshi ya fassara ma'anar khatam muna buƙatar wani fassara na lugha muna buƙatar fassaran wani malami ko bayan manzon Allah ya fassara kaga ba mu buƙata sannan kuma a cikin ruwayar muslim manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam fudiltu alal anbiya bi sittin an fifita ne akan sauran annabawa da abubuwa guda shida na farko uditu jawabi al-kalim an bani dunkulalun maganganu an bani maganganu dunkulalu bi ma'ana magana wato dan kadan amma ya kunshi ma'anoni da yawa an gane idan an ce za a yi sharhin shi an gane to sai kaga ya haifar da ainihin mujalladat kamar wannan kalma la nabiyya ba'd in an ce za a yi sharhin shi ya isa a wallafa manyan littattafai a kan shi wa nusirtu bi ruh kuma an bani nasara da tsoratar da kafirai wa uhillal li al ganaim an halatta mun ganimomi wa ju'ilal li al ard masjida wa dhuhura an sanya mun kasa ya zaman to masallaci kuma ya zama mai tsarkacewa wa ursiltu ila al-khalqi kafa an aice ni zuwa ga halitta gabaki daya wa kutima bin nabiyun kuma an cika annabawa da ni wa kutima bi annabiyun kaga manzo Allah ya kara tabbata mana cewa an cika annabawa da ni kenan wannan bulo din wanda ya zama to masu kallo in sun kalla suna cewa kai wannan gini yayi kyau wannan gini yana da ban sha'awa amma da an sanya wannan bulo da shikenan wannan gini ba shi da aibi to da ni ne aka cika wannan bulo din kuma da ni aka cika annabta din misali an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa ba kamar yanda ɗan Ahmadiyya ke cewa ba na'am
الشرحي هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة
وانا عقيدة يتبتى أتكين حديثين يوى
مستفيدة
ما سيوى واتو حديثين ما سيوى
تلقتها الأمة بالقبول
وانا الأمة سورن قموة إنها حديثين أمسوى من يمن يمع لمي سورن قمي وإنها حديثين أمسوى
وقد ذكر الشارح في الصفحة 169
حقيقة من شرحي دم ابن أبو الإز الحنفي يا أنبتا أتكين شاكينا تريد ستين دترا
التبع الرابعة
بقو نولو يا أنبتشي ضائفة منها يا أنبتشي وسساشي لغا تكين حدثي واندغا سمون كاوز بو من كاو وسساشي لغا تكين حدثان دشي ابن أبو الإز الحنفي يكاو فلتراجع منه to aje ayi muraja'an sa an gane a koma ayi muraja'an wayannan hadisai dan a samu fa'ida
wa hiya tufidu al-ilm wa al-yaqin
su wayannan hadisai suna amfanar da ilimi suna amfanar da yaqini cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabin karshe wanda babu annabi bayan sa
wa huwa sallallahu alaihi wa sallam sayyidul mursalin
shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shire shugaban manzanni yaqinan tabbas in an ce yaqinan babu wani kokonto a kan shi kenan ba matsala bane wanda malamai suka yi sabani a kansa balantana a ce wai malamai na sunna sun yi sabani wai shin annabi Muhammad shine annabin karshe ko ba shi bane annabin karshe sabani kan cewa annabi Muhammad annabin karshe ne ko ba annabin karshe ba sabani ne tsakanin kafirci da musulunci duk mutumin da yace annabi Muhammad ba annabin karshe bane kafiri ne kawai wanda kuma yace annabi Muhammad annabin karshe ne musulmi ne shi ina fatan gane wannan
na'am
saka hadisin yana amfanar da yaqini ba wai yana amfanar da azzannul rajih bane ko azzannul marjuh na'am
dan wa min al mu'assaf
mu'assaf an aqul yace abun bakin ciki inji a sheikh al allama al muhaddith Nasiruddin al albani yace abun bakin ciki shine wato in ce yana bakan tamun rai in ce
inna hadhi al aqida la yu'minu biha ulai
wato lalle wannan aqida wato wa'annan wanda allazina yashtariduna fil hadith wa'annan da suke shartantawa cikin hadisi allazi yajibu al iman bi hadisin da yake wajaba ayi imani da shi
an yakuna mutawatiran
wai ya zama to mutawatir akwai mutane wanda suna shartantawa cewa kafin ayi imani da hadisi a wajen aqida dole sai ya zama to mutawatir amma hadisi wanda yake khabar wahid amma hadisi gari ko hadisi aziz ko hadisi mashhur an gane wannan ko to ba a kafa hujja da shi a wajen aqida sai ya zama to me sai ya zama to mutawatir an gane wannan ko shine Albani ke cewa abun bakin ciki lalle wannan aqida wa'annan mutane da suke shartantawa game da hadisi wanda ya zama to wajibi ayi imani da shi wai sai ya zama mutawatir to su wa'annan ba za su yi imani da wannan hadisin ba ko hadisul la nabiyya ba'di ba mutawatir bane shi hadisi ne mashhur ko a ce hadisi mustaqim an samu shi daga mutane da yawa amma bai kai mataki na mutawatir ba an gane kaga masu wannan ka'ida kenan ba za su yi imani da wannan hadisi ba na'am
fa kaifa yu'minu biha man sarra bi anna al-aqidata la tu'khadhu illa min al-qur'an
yaya zai yi imani da shi wanda ya fito sarahatan wanda ya fito baro-baro cewa lalle aqida la tu'khadhu illa min al-Qur'an cewa ba a kiranto shi sai daga ina sai daga al-Qur'ani akwai masu wannan fahimta cewa ba a kiranto aqida ba a cikin hadisi idan kaga wata aqida a cikin hadisi baka ganta karara a cikin al-Qur'ani ba to baya halatta kai imani da ita kamar a Sheikh Shaltut Sheikhul Azhar na zamanin sa gairi da wani sa wani babban malami ne Sheikh Shaltut wani babban malami ne a can Misra an gani shi wannan babban malami Sheikhul Azhar shi yana da fahimtar cewa duk wata aqida da ba a same ta karara a cikin Al-Qur'ani ba ba a gina aqida akan ta koda ya inganta a cikin hadisi an gani kai shi a wajen Sheikh Shaltut koda ya zama mutawatir yanzu misali hadisin saukan annabi Isa dan Maryam ya fi hadisin la nabiyya ba a ci karbi hadisin bayanan annabi Isa dan Maryam saukowan shi da kuma yakan shi ga dujan hadisi ne mutawatir malamai da dama sun yi rubuce-rubuce irin su Ibn Hajar sun yi rubutu mustaqilli kawai akan shi Imam Suyuti ya yi rubutu musamman kawai akan hadisin Nasiruddin Al-Albani ya yi rubutu musamman akan hadisin domin ya nuna ƙarfin hadisin cewa hadisin an samo shi ta hanyoyi da yawa amma kuma abun mamaki da takaici sai gashi irin su Sheikh Shaltut sun yi inkarin wannan hadisi na dawowa annabi Isa an gani da irin su Sayyid Qutb shi ma Sayyid Qutb yana da fahimta cewa hadisi in ba mutawatir ba ba a gina aqida akan shi an gani idan ka duba cikin tafsirin sa fi zilalil qur'an yayi wannan bayani cewa ana gina aqida ne akan ainihin hadisai mutawatirai shi na shi kenan ana ginawa kan hadisai mutawatirai an gani amma hadisi inda ya khabaru ahad ne ba a gina aqida akan shi amma kuma abun mamaki wayannan mutane da suke cewa ana gina aqida akan hadisai mutawatirai zaka da yawa daga cikin su ba malaman hadisi bane sai su zo sai su ce hadisin dawowan annabi Isa ba mutawatir bane an gane wannan ko sai kaga sun zo sun ce hadisin dawowan annabi Isa ba mutawatir bane sai kaga sai ga sun dan ruwaito hadisin ta hanyoyi biyu ko so ba fannin su bane amma da fannin su ne za su ga hadisin an ruwaito ta hanyoyi da yawa wanda hanyoyin ya kai shi zuwa ga ainihin tawatur an gane wannan ko to saboda haka akwai irin wayannan malamai da yawa da kuma irin Ghazali Imam Al-Ghazali Al-Ikhwani wannan bai littafin fiqh sira shi ma yana da wannan fahimta cewa ana gina aqida ne akan mutawatir a takaice wannan fahimta cewa wai ana gina ainihin aqida akan hadisai mutawatir akan Qur'ani kawai ko kuma kan hadisai mutawatir wannan fahimta ce ta ɗan bid'a an gane Asha'ira wani lokaci kuma suna da wannan fahimta din idan sun ga wata aqida ta saba wa fahimtar su sai su duba din ta saba ma ka'idar su sai su duba shin wannan hadisi mutawatir ne ko khabaru ahad idan khabaru ahad ne ba sa cin nauyin su inkarin shi ko da ya cika sharadi na inganci saboda kan malamai na sunna na duniya gaba ɗaya ba su da sabani akan cewa hadisi kawai abinda ake bukata a gare shi ya inganta babu ruwanmu da cewa hadisi ne aziz ko hadisi ne mashhur ko hadisi ne mutawatir kawai idan sahha al-hadith fa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta kawai wannan shine mazhabata an gane wannan ko to shine Albani ke raddin wannan fahimta na Sheikh Shaltut shin ya halatta a kama sunan malami ayi masa raddi ya halatta wani ya ce fihi tafsil menene tafsilin yawa idan ya zamanto akwai maslaha wajen ambatan sunan in ka san cewa in ka ambaci sunan akwai maslaha kuma su wane ne suke takadirul masali wal mafasid manyan malamai ko in ka san cewa in ka ambaci sunan ba zai janyo barnan da yafi ainihin maslaha din ba zaka iya ambato kaga Nasiruddin Albani ya ambaci Sheikh Shaltut babu abin da ya faru an gane saboda Sheikh Shaltut ba shi da ainihin mabiya masu karfi wanda za su iya tsayawa fitata da kutuna domin an ambaci ainihin shehi gashi na muwa mu ambata ba shike ya wuce ba to amma idan mutum ya zamanto malami ne wanda yana da mabiya masu karfi suna fushi da fushinsa kuma ya zamanto kai din nan baka da karfi kaman sa kuma ya zamanto din ka ambata zai janyo mutane da yawa su tarwatse su barka an gane ka hango cewa lalle malamin yana da tasiri cikin mujtama wanda a halin da kake ciki mutane ba za su fahimci maganar ka ba mutane za su guje ka to dama ka fada ne dan ka janyo hankulan mutane su gano barna to sai mutane kuma suka kalle ka matsayin mabarnaci mai hukun shi to nan me ya kamata sai kai ishara kawai suka ce duk wani malami wanda yake cewa ainihin ba a kafa hujja da khabaru ahad a wajen aqida suka ce dan bid'a kaga ba sai ka kama sunan kowa ba nan gaba idan mutum yana karatu sai ga ai malam wane ya faɗa to shi ma ya shiga malam wane ya faɗa shi ma ya shiga ba shikenan ka huta ba saboda haka kama suna kamar yadda malaman salafiya suka faɗa sai mutum ya duba maslahi da mafasid an gane lalle ana kama sunan babu wanda ya hana amma ba kowanne kuwa shi karab kawai zai kama suna ba ba kamar yadda wayannan samari suke yi a wannan zamanin ba kawai kowanne malami kawai suna kama sunan shi kuma su faɗi abin da suka ga dama yanzu kun ga anan wajen da Nasiruddin Albani ya kama sunan wannan malamin shin ya haushi da zagi ne ya kira shi dan Daudu ya kira shi jahili fasiki kaga kawai ya yi raddi ne ga ainihin aqidansa cewa wannan aqida na Sheikh Shaltut na inkarin khabar wahid aqida ne na bid'a babu kyau ina ba san gane wannan to inda misalin Albani kamar wayannan samari sai ce akwai wani dan iska dan luwadi dan Daudu mai suna Sheikh Wani ya zo ya ce ba a aiki da hadisi ahad ce irin wannan yayi kama da lafazi na malaman salafiya sai gautsin magana da zagi da batsa da sakin miyagun maganganu wannan ba shi daga cikin usulubi na yan salafiya an san su da maganganu na mutunci maganganu mai kyau wa qulu lin nasi husnan ina ba san gane saboda haka wato ya kamata mu karanci usulubi na malamanmu malamanmu suna kama suna amma akwai ka'idoji akwai usulubi mu yi koyi da su tunda mun ce mu ƴan salafiya ne yaya Nasiruddin Albani ke yi yaya Ibn Bas ke yi yaya Ibn Usaymin ke yi yaya Sheikh Mukbil ke yi yaya Sheikh Rabi ke yi shin karatun Albani kullun cikin kama suna yake ko kuma jifa-jifa ake jin sunaye to shin waɗannan samari da suke da'awan su ƴan salafiya ne amma kuma suna bin fahimta irin na haddajiya misali shin karatun su kama sunan da kuma rashin kama sunan wanne yafi yawa kullun suna cikin kama suna da faɗin kaza kaza saka ya halatta a kama suna in ya kama a kama sunan na fata gane kaga anan wajen an faɗi Sheikh Shaltut mu kuma mun ƙara muka ce ga sayyid kudur mun ƙara muka ce ga kazali mai fiqh sira ai mun kama suna to amma cewa suke mun ce ba a kama suna kwata kwata an gane ai sai ya haya sun ce ba a kama suna kaga wannan ya nuna wato suna yin kazafisa idan kaga kaji wani yana sukan wani malami ko da yana da awan malanta lalle kai bincike an gane musamman malaman wannan zamanin ulama a akhirin zaman sai an yi hankali da su za ga wani malami ka ganshi kaman mutumin kirki wallahi in ya tashi yin magana akan wani malami sai yayi magana ba tare da adalci ba an gane musamman in wani adawa ya hada shi da wani kawai zai yi ta kaddafi yana zage shi ne wanda ya kamata kowanne irin mutum yake faɗa da shi kai ko da miki yinka ne kai masa adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala allah ta'dilu ijdiluhu aqrabu littaqwa kuma su mutane in dai suna tare da wannan malamin duk abin da ya faɗa ko ƙarya ne gaskiya ne an gane wanda a matsayin ka na dalibin salafiya in an faɗi aibin wani malami na salafiya kada kai sauri ya zabe kika zai iya yiwa akwai wani adawa ne mai tsanani tsakanin wannan mai sukan shi din da kuma shi to shi kuma yana so ya bata shi to kuma yaya zai ya bata shi yana ganin in yace zai fadi gaskiya za a gane shi ba shi da gaskiya sai ya shirya ƙarya don bata shi din ina ba san gane to wannan zamani in ya zama zamanin magabata ana yin bincike ashe wannan zamani shi ne min babu aula ko na'am
وقد رددت على هؤلاء جميعا من 20 وجها
yace haqiqa na yi raddi ga wayannan gabaki daya ta fuskoki 20 Nasiruddin Albani yayi raddi ga masu inkarin akhbaru ahad ta fuskoki 20 yayi musu raddi fi risalati a cikin risala ta inji Albani
wal akhd bi hadith al ahad fi al aqida
wato wajibin riko da hadisi na ahad a wajen aqida
والرد على الشبه المخالفين
والرد على شبه المخالفين da kuma raddi ga shubuhan masu saba wa sunna masu saba mu wannan magana
wa zakartu fi akhirha 20 misalan
min al-aqaid na ambata a ƙarshen ta misalai 20 na ambata
min al-aqaid as-sabita fi al-ahadith as-sahiha
daga cikin aqidu da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu an gane ai al-Albani ya ambaci misalai 20 daga cikin aqidu da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu yalzamu hum jahadwa yana lazimtan su sai inkarin ta Albani ya kawo aqidu 20 aqidun gaba ɗaya sun zo ne ba ta hanya mutawatir ba ta hanya ne na akbaru ahad sai me za ku ce kan aqida kaza ai wannan aqida din ya zo ne ta akbaru ahad shin kun yarda da shi ko ba ku yarda da shi ba yace ya lazimce su sai inkarin sa
wa adamul imani biha
da kuma rashin imani da ita
na'am wa hadhihi al aqida wahida
wannan aqida na la nabiyya ba aji dai ne daga cikin su faraji'a kai muraji'anta
fa inna matbu'a
wa la ita matbu'a abun bugawa ne an buga shi an buga littafin kuma yana da muhimmanci
na'am
littafin bugagge ne an gane ko ana samun littafin a shaguna idan mutun yayi bincike insha Allah zai samu na ba san gano wannan to su mutanen da suke inkarin kasancewar annabi Muhammad ya zama annabin ƙarshe menene manufar su ga musulunci me suke nufi shin suna da kyakkyawan manufa ne ga musulunci ko kuma suna da wata mummunan manufa ne ga musulunci duk mutumin da ya ce bayan annabi ya rasu akwai annabawa kaga an riga an toshe kofa kofan annabta an toshe da rasuwar annabi duk wani abin da ya zo bayan annabi ya rasu aka ce addini ne an gane za ka ce to ai in ka ce addini ne shin ya faru ne bayan a lokacin annabi na rayu ko bayan ya rasu ta ce a'a ya faru ne bayan annabi ya rasu aka za ka ce ba addini ba ne an gane wannan ko to saboda haka wannan kalma na cewa annabi ba annabin ƙarshe ba ne ana so ne a buɗe wani kofa na ɓarna wanda kowanne mabarnaci zai samu damar shigar da ra'ayinsa an gane ko in da muka yarda da wannan kowanne mutum ko wani zai dage yayi karatu yayi karatu daga baya sai ce Allah ya aiko shi daga baya sai ya shigar da wasu sakonni wanda zai rusa duk wani abin da manzon Allah ya tabbatar akwai wasu mutane ana kiran su ƴan bahaiya wayannan mutane ƴan bahaiya asalin su sun fito ne daga aqidan shi'a daga baya suka yi zurfi wanda har ƴan shi'a suka kafirta su ana samun su a Iraki ana samun su a irin Syria da sauransu daga cikin manufofi na ƴan bahaiya annabi Muhammad ba shine annabin ƙarshe ba sa'annan kuma suka ce wato Baha'uddin shi Baha ya zo ne ya shafe duk wani sako na sauran manzanni duk sauran manzanni gaba ɗaya duk abin da suka zo da shi da littafin da suka zo da shi ya zamanto da zuwan Baha littafin ya daina aiki kaga da zarar mun yarda littafin ya daina aiki kaga sai mu daina karatu alqur'ani an gane to wayannan mutane suna da mabiya kuma sun yarda cewa Baha ya zo ya shafe at-taura da injila da zabura da alqur'ani yanzu da me za a yi aiki da littafin da ya zo da shi yanzu musuluncin da muke yi gaba ɗaya yanzu ya zama shafaffe yanzu za mu zo mu saurari maganar Baha'i na ba san gane wannan to saboda haka wannan shine makircin da makiya musulunci suka yi mana wato kokarin bude kofa na musulunci wanda manzon Allah ya riga ya gaya mana cewa bayan rasuwarsa an toshe wannan kofa da zaran an bude yan fashi da mihagun mutane za su samu damar shigowa su yi musulunci kwaf daya ina ba tan gane to shi yasa malaman musulunci ba sa yin sassauci ga duk mutumin da ya bude baki ya ce shi annabi ne bayan annabi ya rasu sun san bannan da yake so ya kawo yana so dai ya rugurguda ainihin sakon da manzon Allah ya zo da shi an gane wannan ai an samu mutane da yawa da suka yi da'awan annabta amma mutumin da ya fi girgiza al'umma shine Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani wannan mutumin shine shugaban wata kungiya ana kiranta Qadianiyya sune ɗan Ahmadiyya wannan bawan Allah ya yi karatu sosai ya san larabci da kyau ya san nahawu ya san sarku ya san balaga an gane wannan ko kuma yana kawo hujjoji da shubuhohi domin kokarin rusa ainihin kasancewar manzon Allah shine annabin karshe sannan bayan wannan kuma ya karanci falsafa ina fatan gane wannan to da wannan wato ya girgiza duniya sai da malamai suka tashi tsaye sosai akan shi suka yaƙe shi da hujjoji da dalilai sa'annan ka samu nasara akan shi daga baya malaman duniya suka zauna bayan an mai raddi an wallafa littattafai da dama akan shi malamai suka zauna malaman duniya tun daga malaman Ahlus Sunna da malaman Shi'a da malaman Sufi ba aka zauna aka yi ittifaki kawai ɗan Ahmadiyya kafirai ne tun daga ga ɗan Shi'a ya yarda ɗan Ahmadiyya kafirai ne eh Sufi sun yarda ɗan Ahmadiyya kafirai kaga ai al'amarin ya kai inda ya kai abin ya wuce tunaninsu shi yasa ya duk duniya aka ce an yi ijma'i a wannan zamanin ɗan Ahmadiyya sun yi ridda to wannan kalma na sun yi ridda shi ya taimaka ma al'umma kaga kungiyar ba ta tsaya yadu ba inda misalin an bar su a cikin musulunci suna yin wa'azi da yanzu suna da mabiya kamar yadda ƴan Shi'a suke da mabiya yadda Sufi suke da mabiya an gane malamai suka ce ƴan Ahmadiyya sun yi ridda masallatansu ba a kira su masallatai aka ce kuskure ne ka kira inda suke ibada a kira shi masallaci domin masallaci na musulmi ne coci na kristoci ne sai dai a nemi sunan da za a sanya ma wajen bauta na ƴan Ahmadiyya yanzu su ƴan Ahmadiyya da suke nan garin Kaduna wanda suke nan Matazuro yanzu wurin da suke ibada suke salloli salloli suna salloli khams salawat kuma salloli yaya sunan wajen za a kira wajen masallaci ko za a kira shi majami'a ko mi a suna nai to kaga taimakon da Allah ya yi an riga an yi bayanin kafircin su shi yasa kaga a garin Kaduna har yanzu ba su yi tasiri ba sun fi shekara 40 a garin Kaduna nan amma har yanzu ko sallar juma'a suke yi ko fitowa wa jama'a sai ba a garin mutanensu an gane to wannan saboda malamai sun fito sun yi kwaf daya to da a ce malaman duniya idan bid'a ta taso babu munafinci babu tsoro za a fito a tiran bid'a da kan gama da bid'a to abin da yake faruwa kaga bid'a ke yaduwa munafinci na wasu malaman za su ga bid'a kiri-kiri sai su yi shiru saboda kila ba su suka fara yin magana akan shi ba ko saboda wata manufa ta su to sai kaga wannan bid'a yana ta girma yana ta girma kaza kaza sai a ce ai malam wani shi kadai yake magana kan kaza ai ba mai magana akan raddi ga malam wani sai wani kadai ya nuna kenan cewa malam wani ba batacce bane shi amma kaga Ahmadiyya da aka yi taron dangi gare ta kaga sai ta yi rauni ina ba tan gane to shi abinda ya kamata malaman sunna su ringa yi in bid'a ya zo su yi mata taron dangi su fito su yi mata kwaf daya nan take sai kaga bid'a ta mutu amma aka samu wasu malamai sun yi magana wasu malamai suna mata kwakwa-kwakwa to za ka ga an samu kaulani cikin muna ganin fa malam wani ya cika zafi ne ba in ba ka ba shi kadai ne malami kawai shi kadai ne kawai duk sanda bid'a ta zo zai yi magana kanta ko abin da ya kama da wannan to sai kaga mutane sun kasa fahimtar gaskiya akan al'amari ina ba san gane wannan to sai ka wannan shine sharri kaga bayan wannan kuma da mutane suka ga cewa an gano duk mutumin da ya yi da'awar annabta za a yi masa raddi mai zafi sai suka biyo ta wata bangare kuma ta bangaren fassara Qur'ani zuwa ga ainihin zahiri da batini to mun ji din annabi Muhammad shine annabin karshe to wajen fassara Qur'ani kuma sai ai fassara a karkatar da ayar Qur'ani a karkatar da hadisi sai a fassara shi zuwa ga ra'ayin da ake so kaga dai an arade lalata musulunci ina ba san gani su kuma ɗan batini ya haka suka yi suka ce fassara na zahiri na amawa ne akwai fassara na batini wanda manyan malamai suke yin shi wannan shine makirci na biyu da aka biyo lokacin da aka gano wancan bangaren sai aka biyo musulunci ta hanyar fassara Qur'ani zahiri da batini shi ma wannan fassara Qur'ani zahiri da batini akwai fassara da yake kafirci ne kai tsaye akwai fassara kuma da yake bid'a ne malaman sunna sun riga sun yi bayani akan shi ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine Allah shi tsare ko mun ji no to insha Allah sai ai tambayoyi akai wa alaikum assalam wajen malam yake eh a tsari idan malami na da hawa ko malamin sunna ne ya kamata yayi zafi ne a inda ya kamata a yi zafi yayi laushi a inda ya kamata yayi laushi inda ya zama to kowai bangare dan zafi ne to ba da'awa ta sunna yake yi ba asali da'awar sunna an gina ta ne akan laushi sai ya zama to ba makawa a yi zafi ina ba san gani saboda me Allah ya faɗa game da manzon Allah to bi ma rahmatin minallahi lin talahu walau kunta fardhan galiz al-qalb lam tadu min hawlik an gari saka annabi yana cewa ma kan da rizqu fi shay'in illa zanu wala nudi'a an shay'in illa shanu wato tausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu ba face ya kawata shi sannan ba a taba cire shi a cikin wani abu face ya aibanta shi inda mutane suka zama to masu kaushi masu zagin mutane da tsanantawa to za a watsi a farsu wannan da'awa ba za ta samu nasara ba an fahimci ku insha Allah eh zafi in an yi zafi inda bai dace a yi zafi ba bid'a ne mana tunda ya saba makarantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ina fa ubuni abinda ake magana mutum ya je wani gari ya je wani gari sai sallah ya kama shi an gane idan sallah ya kama mutum kuma ya ga masallaci ana yin sallah an gane wannan ko ya ga mutane suna sallah ba sai ka bincika mu yi da idan su ba kai sai kana iya yin sallah bayan sai dai inda gaba ya bayyana falan ma ta bayyana lahu annahu adu lillah tabarra min an gane asali duk kowanne musulmi mai kyakkyawan aqida ne sai dai in ya bayyana amma idan al'amari ya riga ya bayyana an gane ga masallacin ahlus sunna ga masallacin yan bid'a ina ya kamata kai sallah
sunna
a tastabdilu lillazi huwa adna billazi huwa khair wannan masallaci ne na ahlus sunna masu riko da sunna wannan kuma masallaci ne na yan bid'a kaga qaulan wahidan an yi ittifaki inda yafi dacewa kai sallah masallacin ahlus sunna aka ce laifi ne mutum ya yi sallah a masallacin yan bid'a alhali ga na ahlus sunna amma ba za a ce sallah ba ta yi ba amma ya yi laifi ina ba san gane wannan wannan shine abin da malaman sunna suka ce mutum ba shi da uzuri in dai har ga masallacin ahlus sunna ya je fada cikin masallacin yan bid'a ya yi kuskure kuma ya yi laifi ina ba san gane wannan amma in mutum ya je gari ya zamanto ba masallacin ahlus sunna ga lokacin sallan jam'i yayi ko lokacin sallan juma'a kada yayi hasaran sallan jam'i ko juma'a da sunan cewa masallacin bid'a ne shine abin da aka faɗa sai dai in bid'an ya kafirta mutanen idan mutanen sun aikata bid'a mukaffira ba lokacin nan babu wani uzuri na yin sallah bayan su an gane ba a sallaha bayan mutanen da suka yi ridda ko da suna yin kalmar shahada Allahu a'lam na'am shugaba kada ka daga murya ko kana mun kana murya ne eh wai abin da yake nufi idan shugaba ya taba ni ko ya taba mun dukiya ta kamar shugaba ya taba mun shago ya rusa mun shago ko kuma shugaba ya ainihin kariya ne ni dan kasuwa ne sai shugaba ya zama sababin karyewa na idan wani yazo zai jajanta mu sai ce kawai ni ba abin da nake so kawai ni kawai ka taya ni addu'a kawai Allah Allah ya kwata mu haƙina ban yafe mishi ba shin wannan ya halatta abin da shi wannan bawan Allah yayi tunda tabbas shugaban ya zalunce shi tabbas shugaban ya karya shi eh shugaban ya zamanto sababi na karyewar shi misali to yanzu in yace ku roƙan mun Allah Allah ta'ala ya mun magani shi ban yafe mishi ba yayi daidai
shi ya danganta inda ya
magana abu wannan magana da ya faɗa wato kaman inkarul alani daga shugabanni amma in kana so kai haka ka sa goshi a ƙasa Allah subhanahu wata'ala wanda shine zai bi maka haƙinka ya Allah wane ya zalunce ni gwamna wane ya zalunce ni shugaban ƙasa wane ya zalunce ni ban yafe mishi ba shine abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi na Muslim tu aduna al-haqq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum shugabanni ko da sun zalunce ku haƙinku haƙinku da ke kanku ba su idan ya baka umurni kai masa biyayya inda bai saba ma shari'a ba shi kuma inda ya tauye maka haƙinka ka gaya wa Allah an gane ba wai ka hau kan munbari kana zage-zage ba shugabanni mu da shugabannin shugabannin nan da mun musu kyakkyawan zato amma mun gane yanzu azzalumai ne Allah ya mana maganin a karanta tabbas ya dame rubat ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan gaba daya dalibin salafiya baya yin wannan ballanta na ko malamin salafiya an gane mutum ya dauki wannan a matsayin kaddara Allah ta'ala ya jarabe shi da wannan shugaban an gane saboda haka sai ya bar wannan shugaba da Allah ba sai ya yi ta daga murya a gaban jama'a yana zage-zage yana faɗin aibin wannan shugaba ba wannan ya saba wa manhaji na salaf an fahimci wannan ko wato ahlus sunna ba sa yin inkari bayyanan ne haka ga shugabanni akan munbari sai dai in kafirci ya bayyana iri-iri kuma ya zama to akwai maslaha na bayyanarwa Allahu a'lam wa alaikum assalam na ma'aikatan shi ne amma da sani ko yawa idan ma'aikatan shi ne da sani shi ya yi tunda shi ya sa su idan kuma ya zama to bai sani ba zai iya samun uzuri a wajen Allah ya zama to bai sani ba da ya sani da ya dauki mataki akan zai samu uzuri an fahimci wannan ko wannan shi ne
wurin addu'a a cikin tadadin
eh
yana bukatar in faɗi irin iri zalincin da ya mun ko zan iya yi addu'a munana a cikin tadadin
ai idan mutum zai yi addu'a ga mutumin da ya zalunce shi baya wuce gona da iri la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su' min al-qawli illa bi illa man zulima ko ba a san bayyanar da biya goma ganganu sai dai wanda aka zalunce shi idan an zalunce ka za ka iya ma wani bayani wane ya zalunce ni amma nan banda shugabanni shugabanni idan suka zalunce ka an gane wannan ko to a nan wajen in za ka bayyanar ka gaya wa Allah ne shi Allah aka ce ka gaya wa saboda in ka gaya ma wani ba zai iya kwato ma haƙƙi ba ko in ka gaya ma in ka zo ka gaya ma abokin ka zai iya zuwa wajen gwamna ko wajen shugaban kasa ya kwato maka haƙƙi amma ka gaya wa Allah ba shi zaman da Allah ya ce tu aduna al-haqq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum
na'am
in suka zalunce ku ku gaya wa Allah Allah zai kwato muku haƙƙinku in ma a nan duniya ko gobe kiyama an fahimci wannan ko yau wasu saboda haka kuma in za ka yi addu'a gwargwadon yadda ya zalunce ka idan kai addu'a fiye da yanda ya zalunce kuma ka zama zalimi an gane shugaba ya zalunce ka kadan kai kuma kai masa mummunan addu'a mai yawa kamar shugaba ya kwace maka naira 10 sai ka ce Allah ta'ala ya wargaza gidanshi Allah ya kashe iyalansa ina ba san gane Allah ya wulakanta shi ya shigar da shi wutar jahannama shin addu'an ka yayi daidai da zaluncin da ya maka Allah ta'ala cewa yayi fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk wanda yayi ta'addanci a gare ku ku yi ta'addanci a gare shi kwatan kwacin yanda ya muku ta'addanci saboda haka in za ku yi addu'a ga shugabanni ku gaya wa Allah ku faɗi daidai zaluncin da ya muku kuma ku nemi Allah ya biya ku daidai wannan abu in kuka yi guluwi to kuma kun zama azzalimai shugaban azzalimi kuma azzalimai wa iyyaz billah wa alaikum salam na'am na'am eh wani saboda zafi ne gaskiya wani ya ji zafi kasan bala'i ke bala'i wani lokaci ba za ka san sunan kake sambatu ba wani sambatu ne kuma wannan sambatun shine zai sauƙaƙe ma wani abin da yake damun shi ina ba san gane amma kuma wannan ba yana nuna yayi daidai bane ba yayi kuskure amma ba za mu kira shi dan khawari ba za mu ce ka fada cikin manhaji na khawari saboda ka rude dan wani in ya dan rude sai dan kaushe wa manhaji ina ba san gane daga baya sai ya dawo to saboda haka ba daidai bane koda mutum ya rude an ce menene akwai karin magana na Hausawa wai idan rai ya baci karbe na idan na idan rai ya baci kada hankali kuma ya kushe ko in dai rai ya baci in kare ranka ya baci ka tsaya ka natsu ka san me zaka faɗa amma akan samu wani gaskiya saboda rudewa da yawa hankalin shi ya tashi yanzu kamar wani arni akwai arnin da wallahi idan an rusa mai shago kawai zai ce ya fada cikin rijiya ya mutu akwai arnin da kasuwa ta kone lokacin da kasuwa sai akai gobara din nan wallahi da ya ga tushe shi na ta kone ko fadawa ciki ya mutu ya ce ya shekara da shekaru yana tara wannan dukiya rana ɗaya kawai a rusa masa to kaga shi ko musulmi ya yi imani da kaddara to kokarin ma da wani yayi dan sambatun da ya din nan in ya dan yi sambatu ya dan yi wani ashar sai dan samu nutsuwa na ba san gane wannan to kuma a daidai wannan lokaci da yadda mutane suka dau zafi kace za ka yi wa'azi akan wani manhaji da kai da gwamna din ko da shugaban kasar duk za a hada ku gaba daya na ba san gane wani ma zai dauka ku dama ku ne malaman da kuke taimaka musu wajen zalunci bai san cewa kai kana yin magana bane wajen kokarin saita al'umma zuwa ga abin da yake daidai dan kada a kauce hanya an gane to saboda haka ba daidai bane duk zafin da duk wani zaluncin da aka ma to ya kamata kai ɗalibin salafiya ka zama to kana cikin nutsuwa an gane a koda yaushe kana musulmi sai Allah ya jarabe ka Allah zai iya jarabe ka ga ƴaƴanka ya jarabe ka ga dukiyanka ya jarabe ka kai kanka ma ya jarabe ka da kanka ko ya jarabe ka da iyalanka ko iyayenka to ashe akwai hanyoyin jarabawa da yawa wannan ko baya nuna a matsayinka na musulmi Allah baya son ka baya nuna kuma ka rude kai ta faɗin maganganu kowane iri idan musiba ya zo a nan ne ake gane dan salafiya na hakika in ana cikin kwanciyar hankali ba a gane dan salafiya na hakika in ana kwanciyar hankali kowa mai manhaji ne zaka ga kowa yana ma gwamna uzuri kowa yana ma shugaba uzuri da zarar an zungure shi sai ya fada cikin manhaji na kawari shi na ba san gane akwai wanda lokacin da farko zuwa gizala yana da suna da ainihin kundi akwai kundi da suke da shi wanda yake na asiri yace wallahi da izala suka yi wa'azi sai ya aje wannan kundin ya daina amfani da shi har ma daga baya da ya ji wa'azi sosai sai kona kundin da aka zo ya ɗi katafawa ya ga yadda katafawa ke kabarna ya ce kai izala wallahi sun kice mu yace billahi allazi izala sujuje ina da kundina lafiyayye kasa na kona kaga ga amfani shi yanzu kuma bai wannan maganan fa yana da awun sunna kaga da bala'i yazo sai a gada shi ba ahlus sunna bane to shi ma wani zaka ga yakan yi da awun salafiya to in kana so ka san dan salafiya ne a dan taba shi ga dukiyar shi ka gani yana aiki a mishi ritaya na dole kuma a hana shi albashi bayan an mai ritaya kuma a hana shi haƙin shi yaya in ya zauna tukuban shayi ya kundumo a shar in ya zauna a inda ake fira kullun kawai tattauna shi kenan wannan zalunci ne wannan Allah sai ya mana kaza alzalimin gwamna alzalimin shugaban kasa ina ba san gane to anan za ka gane cewa to kaga wannan tunda musiba ya zo wannan ya nuna ashe da ma manhajin bai gama zama a cikin zuciyarsa ba ko ana gane mutum yayi imani da kaddara idan musiba ta zo ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wato abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne gare shi wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan sifa sai ga mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah sai wannan ya zama alkhairi gare shi wa in asabahu darra idan cuta ya same shi dukiyar shi ya kone gwamna ya rusa mai ainihin shagunan sa gwamna ya karya shi a kasuwancin sa an gane gwamna ya kore shi a wajen aiki gwamna ya rage mai albashi da yana karban 300 ya mai da albashin 120 kuma ya ƙara kuɗin jami'a ina ba san gane wannan da yayi mishi wannan in dai mu'mini ne wa in asabahu darra sabara kaga babu dadi ko idan cuta ya same shi ba ce shakara ba me aka ce sabara an san babu dadi yayi hakuri fa kana khairan lahu sai wannan hakurin ya zama alkhairi gare shi babu dadi abinda aka ma Allah ne ya jarabe ka inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu lalle Allah ta'ala in yana son mutane sai ya jarabe su faman radiya falahu ridha waman sakita falahu sukt in Allah yana son mutane sai ya jarabe su wanda ya yarda zai samu yardan Allah wanda kuma ya fushi zai gamu da fushin Allah ina kuna fata gani to wannan shine Allah ta'ala shi ke mace mu shi ma na ka gane mutum to insha Allah wai za a nemi taimako kamar yadda aka saba.